أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن godiya da jingina sama da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya saki bamu dama muka dawo cikin wannan karatu namu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha da shehi malami Muhammad Nasiruddin al-Albani. Wannan darasi namu shine na biyar na hudu. Wannan darasin namu shine na hudu cikin darussan da muke cikin wannan littafi mai albarka. Idan ba a manta ba, mun tsaya ne inda yake bayani game da abun da ya shafi maganganun da yake zai kawo na takaitattun bayanai game da cewa wayannan a'imma a wajensu ba su da ɗalibai da kai su suka saba musu a wasu Imamu Shafi'i da biyu Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan sun saba masa kusan kashi ɗaya bisa uku na masabarsa sun saba masa. Sannan yace duka kuma sauran a'imma haka zaka same su ɗaliban su kan saba musu a lokacin da suka ga sun saba Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan bai bata malaman rai ba, a'a bal ma haka su malaman ke bukata, haka su a'imman ke bukata, domin sun ce idan hadisi ya tabbata to a bi wannan hadisin. Mun kawo wannan maudu'i ko kuma mun kawo daidai inda Muhammad Nasiruddin al-Albani ke bayani game da wannan, kuma har yace zai takaita kawo mana misalai guda biyu inda ke tabbata ma eh lalle sun saba ma shugabannin su ko kuma sun saba malaman su ta wannan bangarorin guda biyu. Misali na farko wanda ya kawo shine inna Muhammad Nasiruddin al-Albani yake cewa qala al-Imam Muhammad fi muwatta'ihi, Muhammad ibn al-Hasan dalibin Abu Hanifa ya rubuta littafi ya sama sa suna Muwatta. To cikin littafin nasa na Muwatta ya kawo maganganu ko ya kawo mas'aloli da dama inda ya saba malamin sa, daga cikin su yana cewa قال محمد أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه. يكي شوى أما أبو حنيفة أما مالميم أبو حنيفة رحمه الله الله جكان سزرهما فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، baya ganin cewa akwai sallah idan aka samu shahiwar haske rana, a idan aka buƙaci shahidar fari, wato yana gani idan aka samu fari to ba za a yi sallah ba. Shi fahimtar Abu Hanifa kenan. Anan yana gani idan aka samu fari to ba a sallah. Muku mun ga kaga akwai hadisin da ya nuna cewa a yi sallah, kuma malaman duniya sun tafi cewa na sallah, amma ka gana Abu Hanifa ya saba musu. To sai ɗalibinsa sai kawo wannan ra'ayin, yace to haka aka samu ra'ayi daga Abu Hanifa. Yace amma wannan ra'ayin nasa ba za mu bi shi ba, mu ka abinda za mu faɗa, wa amma fi qaulina, amma mu abinda za mu faɗa, fa innal imamu yusalli bin nasi raka'ataini, liman zai je yi sallah da mutane raka'a biyu raka'ar roƙon ruwa, sun mai yada uwa yi hawilu rida'a, sannan ya yi addu'a kuma ya canza rigarsa kamar yadda hadisi ya nuna. To kaga wannan hadisi ne karara ya tabbatar da wannan. To kaga ɗalibinsa ya aje ra'ayin maliminsa ya ɗauko hadisi, kuma tare da wannan bai sa aka ce yanzu ya hita masabar maliminsa ba, a'a yana nan masabar maliminsa, bal wannan ma shi ne masabar maliminsa, domin maliminsa ya ce idan hadisi ya inganta shi ne masabarsa. Saboda ko da ya ce ba a sallar roƙon ruwa, to sallar roko ruwa dai sunna ce saboda ku to ku tunna ku sunna ce to kaga masabar malamin Muhammad ibn al-Hasan kina Abu Hanifa kina masaba su kina saboda kaga shi yasa sai dauki wannan hadisi ya aiki ya aje wancan ra'ayin da ake jingina wa Abu Hanifa cewa yake ba a sallah na'am mun samu daya kenan ne biyu Muhammad Nasiruddin al-Albani yake cewa وهذا إسام ابن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا جاء إسام ابن يوسف البلخي لي دغا تكين دالبي نا الإمام محمد وانين إمام محمد تيريتين دالبا أبو حنيفة إن كان دموك كاوما غانسات أزو إمام محمد بن الحسن yana ɗaya daga cikin almajiransa wa min almulazimina lil imami abi hanifa kuma yana abi yusufa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ke lizimtar abu yusuf kinan dalibi ne daga cikin daliba abu yusuf dalibi na biyu daga cikin daliba abu hanifa kinan abu yusuf to amma wannan isa din dalibin waɗannan daliban guda biyu na abu hanifa sai kasance kan yufti bi khilafi qawli al imam abi hanifa kaseeran yakan bayar da fatawa da dama wanda ta saba ma fatawar Abu Hanifa gashi ko dalibin daliban Abu Hanifa shi ba ko dalibi Abu Hanifa ba a dalibin daliban Abu Hanifa Abu Hanifa ne da wannan daliban guda biyu da muka ambata to sai zan wayannan daliban guda biyu na Abu Hanifa malamai ne ga wannan Islam amma Islam sai yazo ya bada fatawar ta shakaru da ta Abu Hanifa saboda ni saboda hadisi to kaga wannan haka aka samu magabata Allah saka musu dal khairi li'annahu lam ya'lami dalila sai ya sawa wasa don bai san dalili Abu Hanifa ba game da wannan fatawar sai ya dauko inda ya san dalili wa kana yadhharu lahu dalilu ghairihi fayufti bi wani lokaci dalilin wani daga cikin malamai magabata za ta bayyana gare shi sai ya dauko magana su sai ya bada fatawa sai ya ajita malamin malamansa sai ya dauki wannan sai ya aike da shi ka je ka dibi albaru ra'iq zaka samu wannan cikakken bayani ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه شي يسا اذا ka zo wajen ruku'i ko wajen tasowa daga ruku'i yakan daga hannayensa kada kasancewar Abu Hanifa yana cewa wannan haramun ne yana cewa ba a yi amma shi zai daga hannayensa lokacin da zai kabbara harama zai daga hannayensa lokacin da zai kabbara domin ruku'i haka idan ya taso daga ruku'i zai yi wannan kabbara saboda bi saboda hadisi ya tabbatar da ana wannan ana daga wannan hannu ba kabbara ba shi duk kabbara dukan ni sun yi da daga hannuwa yakan daga hannunsa lokacin da zai kabbara ruku'i ya daka hannayensa lokacin da ya taso daga kabbara ruku'i tare da kasancewar masabarsa ta ce ba a yi amma shi yana yi kuma don mi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka saboda sai bi hadisi ya aje masaba a nan kinan كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم كما يددي وانا يتشي سنة تبتت متواترة شوى من ذو الله ينا تقه أنه ينسى لوك تين نزي جي وجي ركوئي يكن تقه أنه ينسى لوك تين دي تاسو دقى ركوئي تسيزا وانا إسام شي ما ينا هكا تدك سن شوى مصبت ستاتي باعي أما شي ينا فلم يمنعه من الأمل بها أن الأئمة الثلاثة قالوا بخلافها كسن شوار a imma din nan guda hudu to ukun cikin su dukkan sun ce ba a yi wannan duk bai hana masa yi aiki da hadisi mutum da hadisi ya tabbata ga imma guda uku dukkan sun ce ba a yi guda ne kadai yake ana yi wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslimin malaki to wannan ko haka ya kamata dukkan musulmi ya kasance cewa idan hadisi ya inganta ba ya wayoyawa ga wayannan sawa'un dukkan su sun saba ma hadisin ko ɗaya daga cikin su ya saba ma hadisin koko biyu daga cikin su kuma uku daga cikin su biyan su kaga wannan ukun duk sun saba mu cewa idan aka zo wajen ruku'i ana daga hannuwa kaga Abu Hanifa bai yarda da wannan ba Imam Shafi ma bai yarda da wannan ba kuma Imam Malik shi ma bai yarda da wannan ba to amma kuma kaga Islam shi ya yarda da wannan saboda mi saboda hadisi ya tabbata kaga kuma hadisi mutawatiri ba ma wai matsayin sahihi ba ya kai mutawatiri cewa annabi yana hakan sallallahu alaihi wa sallam saboda kaga dukkan wayannan musu yaddar shi ba amma shi kaga ya yaddar shi Imam Ahmad shine yayi yaddar shi yana ya yaddar haka din wa khulasatul qawl malaki cewa dai takaitaccen magana إنني أرجو ألا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب نينا فاتادي وين كي تقليدانشي دو إنا مالمان دماو سما لمان دس كي تقليدانشي إنا فاتر بزاسي غو غاوان سوكا ونا لتابي ناوابانا سيبا تسلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم kar kai gaugawa ka soke shi kace kariya ne ko kace ba didi ne ba ko kace ya saba ma musulunci ko kace ya saba ma addinin ma gaba daya ko duk kar kai haka wa tarkil istifadati bima mimma fihi kada ka kasa amfani da abun da ke cikin sa ka karyata shi ka ki amfani da abun da ke cikin sa kar kai haka dan domin akwai fa'idodi kuri daga sai kaka haramta maka kanka amfani da abun da ke cikin sa min sunan annabawiyya na sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam karka faramta maka kanka amfani da su domin takalidanci bid'awa mukhalafati halil madhhab don kana da'awar cewa eh lalle abin da ke ciki ya sa wa masabarka in kai ganin kawo ja maka kanka asara kadi ka je ka karance shi domin ka ga abin da ke cikin sa bal arju an yatazakkara ma aslafnahu abin da nake fata dai shine mutu ya tuna da abin da muka gabatar min aqwalil a'imma na maganganu wa'annan shugabanni fi wujubil amali bis sunnah na nuna wajibcin aiki da sunna da wayannan magabata suka ambata kuma muka hakaito ma a wannan littafin wa tarki aqwalihim al mukhalifata lah kuma da barin maganganun su wayanda sun saba ma wannan sunnar karka manta da wayannan maganganun da muka gabatar wal ya'lama kuma lalle mutu ya sani anna bana fi hadha al mashrabi sukar wannan mashayar da muka shawo muka kawo ma انما هو طعن في الامام الذي يقلده ايا كان من الائمه سوكا ني ga wannan jagoran naka suka ni ga wannan shugaban masabartaka da kake ganin cewa kamar wannan abu da ke littafin nan ya saba mata kamar masabar kamar kana suka sani domin kana son ka nuna kenan masabar sa ta saba ma hadisi domin duk abu da ke cikin nan hadisi ne zamu kawo ma ba za mu taba kawo ma wata maganar wani malamin ba wanda ba ta dire da hadisi ba duk abin da zan kawo ma to zan kawo ma hadisi kuma sai na karanta ma hadisin kana gadi gashi kuma da ga inda zaka same shi kuma ga malaman da suka inganta hadisi saboda kai idan ka ce masabar ka ta saba ma wannan hadisi ka soki masabar ka saboda kai ina fatan ka fahimci wannan wannan abinda Muhammadu Nasir bin Albani ke sai ambata kenan a wannan gurin kuma yake sai ya jawo hankalin mu na'am fa innama akhadna hadha almanhaj minhum kama sabaqa bayanuhu kuma ka sani wannan manhajin namu da kaga mun dauku cewa duk abin da zamu kawowa hadisi zamu kawowa zamu bi masabar malaman hadisi manhajin malaman hadisi mu kawo ma to wayannan wannan manhajin shine manhajin dukkan wayannan al'aimma al-arba din nan da ma wasu wayanda suka malaman furu'a malaman fiqihu wannan shine manhajin su cewa ai aiki da hadisi a aje magana wanda ya saba ma hadisi wannan shine manhajin su saboda idan kar soki wannan littafin kamar ka soki masabartaka da kake kira zuwa gare ta faman araba anil ihtida'i bihim fi hadha sabili fa huwa ala khadarin azim wanda kuma ya kauce ma koyi da wayannan magabatan ya kauce ma bin shiriyar tasu game da cewa idan hadisi ya inganta ya aiki da shi a aje magana ko ni malami a dauko hadisi ya aiki da shi in ka saba ma wannan fahimta wanda duk ya kuskure ya saba ma wannan fahimtan fa huwa ala khadin azim to yana kan hadari babban hadari Allah shi karimu liannahu yasalzimu al-i'rabu an sunnah domin wannan zai kai shiga barin sunna kenan waqad amarna inda al-ikhtilafi waqad umirna wa ko kuma waqad umirna inda al-ikhtilafi birruju'i ilayha gashi ko an umurce mu cewa idan mun yi sabani to mu koma ma wannan sunna wal i'timadu alaiha kuma mu dogara kan ta kama qala ta'ala kama yadda Allah fada fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu tasliman in ji Allah ina rantsuwa da ubangijinka kira Allah ina rantsuwa da kansa la yu'minuna ba za su kasance masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai kai ne ke hukunci ga duk abin da ke gudana tsakanin su sun mala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sanan ba za su samu takura da damuwa ba ga hukuncin da ka riga kai wa yusallimu tasliman za su mika wuya mikawa ba tare da taraddudi ba asalullahu ta'ala an yaj'alana mimman qala fihim ina roko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wa'inda Allah da kansa ya faɗa yana yaba musu inachiwa inama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih fa ulaika humul fa'izun. Allah rakan sai yake cewa inama kana qawla almu'minina, lalle maganar mu'minai ita ce idza du'u ila Allah wa rasulihi, a lokacin da aka kira su zuwa ga imani da Allah, zuwa ga aikata aiki da littafi Allah, zuwa ga imani da manzo Allah, zuwa ga aiki da hadisan manzo Allah, idan aka kira su zuwa ga wannan liyakuma bainahum, domin yayi musu hukunci shi Allah da manzo Allah, to zaka ji suna cewa an yaqulu sami'na wa ata'na, zaka ji suna cewa mun ji kuma mun yadda, su masu imani kenan. Kenan wannan ita ce aqidar ta ahli sunna, ita ce aqidar duk wani mai imani. Idan ka kira shi zuwa ga littafi Allah, zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye zai yi da wannan kiran, kuma zai aiki da wannan kiran, kuma zaka ji yana cewa mun ji mun yarda. Wa ulaika humul muflihun, wa inna kuma su ne masu babbar rabo a gaban Allah, ya Allah ka sanya mu cikin su. Sai Allah cewa man yuti Allah wa rasula, duk wanda yi wa Allah biyayya, yawa manzo Allah biyayya, wa yakhsha Allah, ya ji tsoro Allah, wa yattaqihi, yayi taqwa ga Allah, fa ulaika humul fa'iduna, to wa'annan su ne masu rabo a gaban Allah. Muhammad Nasiruddin Albani yana roƙon Allah ya sanya shi cikin wa'annan, ya sanya mu cikin wa'annan, ya sanya ɗan uwan mu a ko ina suke musulmai cikin wa'anda lalle ne idan Allah mai girma da ɗaukaka yayi hukunci, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci, za su rinka cewa to lalle mun yi kuma mun yi da'a, kuma za su yi biyayya. Kuma duk mutumin da lalle ya samu hakan, to lalle shine ke da rabo a gaban Allah, wanda yawa Allah da'a, yawa manzo Allah da'a, ya ji tsoron Allah, ya yi taqwa ga Allah, to ba shakka wannan mutum shine ke da cikakken rabo a gaban Allah. Ya Allah ka sanya mu cikin masu cikakken rabo, kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani yake addu'a. Muna irin wannan addu'a mu ma kan mu, Allah shi ba mu irin wannan babbar rabo, kuma shi taimake mu, taimake al'umman mu gaba daya su samu wannan babbar rabo na biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kaunar manzo Allah, da biyar abinda manzo Allah ya zo da shi. Sai malai sake muna wani topic kuma, yake cewa shubuhatun wa jawabuha, akwai wasu shubuhohi wanda kuma ya kamata mu ba da amsa game da waɗannan shubuhohi, domin irin wannan bayanin da muke yi, wanda wannan littafi ya kumsa a nan waje muqaddimar sa, na cewa manzo Allah ne awajibi a bishi, duk wanda ba manzo Allah ba kan bishi idan ya yi daidai da manzo Allah, idan bai ba kuma za a aje masa a ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Maganganun cewa dai wajibi ne a bi hadisi a cikin dukkan al'amuran mu na ibadan mu da abubuwan da suka shafi mu'amalar mu duka, ya wajibi ne bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda mu bi koyarwa irin ta manzo Allah. Wannan da dama wasu mutane sukan yi kokarin su soki wannan manhaji, suka yi kokarin kuma su ce muna kiyaye ne ga wayannan a'imma, muna kiyaye ne ga malaman fiqihu, muna kiyaye da suwani da suwani. Wannan da dama mutane za su yi fadi wayannan, kuma sukan kawo su shubuhi su kafa, wanda wayannan shubuhi da dama sukan batar da mutane da dama, sai su kasa gani ka hakika ne abun da gaskiya. To ya kamata mu ambaci wasu daga cikin shubuhi, sauran kuma dole ne sai mun koma makaranta, domin babu lokacin da za mu ambace su duka. Muhammad Nasiruddin Albani ya ce zai ambaci wasu daga cikin su domin su zama izina, kuma ya bada amsa a kansu, sauran kuma sai a koma makaranta a karanta domin a gane, domin wayannan shubuhin suna tauye mutane da dama wajen fahimtar hakikanin gaskiya, domin wajen fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da fahimtar wajibci aiki da su. Wayannan shubuhin wajibi ne a yi bayani a kansu domin a gane. Zalika ma kuntu katabtuhu munzu 10 sanawatin, Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa to wannan abunda kun kaji mun karantu tun darasin mu na 1 zuwa wannan darasi na 4, to shine fa wanda ne rubuta sama da shekara 10 fi muqaddimati hadha alkitab, muqaddima wannan littafi. Wa qad zahara lana fi hadhihi albarha annahu kana laha ta'thirun tayyibun fi suhufi alshabab almu'min, lalle wannan fitowar wannan littafi shekara 10 da suka wuce ya nuna yayi tasiri kwarai da gaske a cikin matasa musulmai masu imani da dama, sun amfani da wannan littafi kuma sun yaɗa shi, kuma littafin yayi tasiri kwarai da gaske a wajen su. Li rishadihim ila wujubil audati ila dinihim wa ibadatihim ila wa ibadatihim ila almanba'i safi min alislami, watan wanda ke tabbata musu wajibcin komawa su lokacin da zasu yi addinin su, lokacin da zasu yi ibada su, su koma ma hadisan manzo Allah, su koma ma Qur'ani, su koma ma almanba'u safi, mabubbugata tatta mabubbuga ita littafi ala sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mabubbuga tatta kuma ta musulunci to wannan ya tabbata ma musulmai kenan wannan qadiyya kuma da dama sun fahimci eh lalle wajibi ne a koma ma hadisi wajibi ne a koma ma maganganun manzo Allah ayyukan manzo Allah taqrirat na manzo Allah sannan kuma a koma ma qur'ani ai aiki da littafi Allah da sunnan manzo Allah wannan wajibi ne sun gane haka wannan littafi ya yi musu matukar tasiri faqad izdada fihim walhamdulillahi al'amiluna bi sunna walmutaabiduna biha lalle wa'anda ke aiki da sunna sun karu kwarai da gaske alhamdulillah masu ibada da sunna masu amfani da sunna su yi ibada ga Allah to lalle sun karu kwarai da gaske hatta saru ma'rufina bi zalika har ya zama sanannu ne duk garin da kaje zaka je an ce ga su an masu suna ko ina ko ne gari na da irin sunan da ake yi musu ya zama kenan sanannu ne gaira anni sayni lamassu min babin tawaqqufan anil indifai ila al amali biha amma ni kuma na dan hango akwai wasu inda sun kai tawaqqufi basu je suka mika wuya 200 ba wajen aikin wasu sun riga sun mika wuya 200 suna aikin amma ga wasu nan suna gani eh lalle fa abun nan da malaman nan ke fada ko abun nan da matasan nan ke fada gaskiya ce to amma kuma sun dan kasa aiki da wannan gaskiyar saboda wasu shubuhuhi sun kasa aiki da wannan gaskiyar saboda shubuhi la shakkan fi wujubi zalika ba wai suna shakkar cewa wajibi ne ai aiki da sunna ba a fi da lalle wajibi ne abi manzo Allah wajibi ne abi sunnan manzo Allah amma kuma gashi sun kasa aiki da shi ba don komai ba don shakka ba بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها باي موريغا منكاو حديثي منكاو مغنغنو دا كتكيوا إن مغنغنو مغاباتا وإن كينونا وجبتين كوما مليكتافي الله دسنا منزو الله باسا شكا أكا هكا ولكن لشبهات يسمونها من بعض يسمعونها من بعض المشايخ سنكاسا أيكي دا وانا حديثي نسبو دا وسو شبوهين دا وسما لمنكي كادا مسو kada musu shubuhi wayannan shubuhin sai suka hana musu aiki da hadisi suka hana musu mi kauya 200 saboda wayannan shubuhin da suke ji liza malaki saboda haka raitu an ata'arrada li dhikriha wa raddi alaiha naga a wannan bugu kuma tun an shekara 10 ana karanta littafi da irin wancan muqaddima kawai to ya kamata yanzu kuma in kara in ambaci wayannan shubuhin kuma sai in wawa wayannan shubuhin raddi idan aka samu aka yi haka la'alla dhalika al-ba'd yandafa'u ba'da dhalika ila al-amal bis-sunnah ma'a al-amilina biha yakayyu wa'annan da suke suka kasa aiki da sunna domin wa'annan shubuhin da malaman suka kada musu to ba mamaki yanzu kuma idan aka yi musu bayani wa'annan shubuhin kuma aka yi amsa musu aka ba su amsa gamsassa ina yuwa sai su je su yi aiki da sunna su shiga cikin wa'annan da ke aiki da wannan sunna fa yakunu min al-firqatin najiyyin bi idhnillahi ta'ala su fada su ma cikin wannan firqa annajiya da yarda Allah Allah ka samu cikin su wato kungiyar da ke tsira a gaban Allah jama'ar Allah zai ba nasara tsira a ran tashin kiyama to Allah ka sanya mu cikin wanda za su tsira a gaban Allah shubha ta farko wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo shine qala ba'dhum wasu daga cikin malamai na cewa la shakka ba shakka anna rujua ila hadayi nabina sallallahu alaihi wasallama fi shu'uni dinina amrun wajibun koma mashiriyar manzon Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'ani addinin mu gaskiyar magana al'amari ne wajibi la siya ma fi ma kana minha ibadatan mahda musamman ma abunda ibada tsintsar ibada domin abunda ba ibada ba wannan ba dole ne ba don abin da ya shafi sha'ani rayuwa amma abunda ibada shi kan dole ne sai manzon Allah yayi zaka yi da dama cikin malamai mun ji suna fadi eh haka din la majalalir ra'i ba makawa wato babu hanyar da zaka ji wai da ra'ayi zaka yi ibada ibada baya yuwa da ra'ayi ibada yana yuwa da nassi ne wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manqulu haka ma Sheikh Abdullah Gundi yake fada Allah ba a bauta masa da hankali da ra'ayi ana bauta masa ne da shari'a sa da aka samu daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtihadu fi abwi ba Allah ibada da ijtihadi kace bari in ya kokari in gano hukunci iya kokarin ka gano hukunci shine ka bi qur'ani ka bi hadisi shi zai tabbata maka li'annaha tawqifiyya, domin ita ibada tawqifiyya ne, ba yadda za a yi ka ce zaka tsara ma kanka yadda zaka yi sallah, zaka tsara ma kanka yadda zaka yi zikiri, zaka tsara ma kanka yadda zaka yi kowace irin ibada. A ibada in dai ibada ce, to lalle ne sai annabi ya tsara ta, shi yake za a yi kaza, ga yadda za a yi sallah, ga yadda za a yi zikiri, ga yadda za a karatu alqur'ani, ga yadda za a yi azumi, ga yadda za a yi aikin haji, dukkan wata ibada sai da manzo Allah ya tsara, kuma yace ku zo ku yi koyi da ni sallah, yi sallah, yi sallah, kuma aiki haji yake, aiki haji gaban ku sai yake cewa khuzu anni manasikakum, ku je ku riƙe wannan ibada da kuka samu, kuka ga yayi nayi, ku je ku yi haka, kuka ga nayi dukkan ibadodi haka manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake koyarwa. To irin koyarwa ta manzo Allah ita ce wadda wajibi ga kowane musulmi ya koyi da ita. Da dama malamai zaka ji suna faɗin wannan ka salati masalan kamar sallah, walakinna sai kaji suna cewa bayan sun kawo wannan wanda shine hakikanin gaskiya, amma kuma daga baya sai kaji suna cewa sun kawo lakin, sai kaji suce walakinna sai dai mukan la nakadu nasma'u ahadan min almashayikhi almuqallidina ya'muru bidhalika. Wannan abu wanda kuke cewa muhi ba mu taba jin wasu daga cikin malaman mu ba, magabata manyan manyan shehunan mu ba, suna bada umarni ayi wannan, wannan shine zai hana mu nabi. Lalle ne biyan manzo Allah wajibi ne, lalle ne saki maganar kowa bi ta manzo Allah wajibi ne, amma abinda babban matsalar mu shine mu ki malaman ba, manyan malamai shehuna ba, mu ci suna faɗin wannan ba. Bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilafa, a muna ma jin su suna tabbar da cewa ya halatta a yi sabani, amma suna cewa idan aka samu sabani wani ya ce wani ya ce ka zaɓi wanda ya ma dama, wanda ya ma daɗi ka ɗauka, ba ma wannan ba. Wa yaz'umuna annahu tawsi'atun 'ala al-umma, har suna ganin cewa wai wannan sabanin wata irin tausasawa ce, wata irin da wato abun gani aka wa al'umma, fada yalwata ma al'umma ne aka yi, yadda mutum zai zabi abun da ya mai dadi, ba kunkunta muna ba cewa dole sai mun dauki ra'ayi daya ba, a'a an ba mu dama, abu ne mai fadi, malam wani ya ce, malam wani ya ce, malam wani ya ce, sai ka je ka zabi wanda ya mai dadi sai ka dauka. To sai kaga wannan an samu tausi'a, wa ya tajjuna ala zalika bi hadisi, kuma har ma suna kawo hadisi akan haka, dalama kararruhu, da dama muke jin suna maimaita wannan hadisi, fi misli hadhihi almunasaba, ga irin abun da ya shafi irin wannan munasaba, raddina bihi ala ansari sunna, suna wa masu kira ajewa abi sunna a aje maganganun malamai a dauku sunna manzo Allah yake da ita, sai kaga su ku suna musu raddi da wannan hadisi, suna cewa ai annabi yana cewa ikhtilafu ummati rahma, sabani al'umma ta rahama ce, fa yabdu lana anna hadha alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi, to kuma kaga ai wannan hadisi ya saba ma wannan manhajin da muke kira cewa dole abi hadisi manzo Allah, domin ya ce sabani al'umma rahama ce, kuma ko an ce sabani malamai rahama, sabani malamai rahama, domin haka ba zaka ji shi ma Bahaushe yana cewa wai sabani malamai rahama. To idan muka ce haka sabani malamai rahama ne, to kar kenan ba damar mu ci dole sai ka dawo ka bi ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a zaka je ka cike sabanin malaman nan wanda yayi ma sauki sai ka je ka dauka, wa'allafta kitabaka hadha wa ghayrihi alayhi, kuma wannan rubutun naka da kai cewa dole ne mu bi manzo Allah, dole ne mu aje maganganun malaman da suka saba manzo Allah, mu bi manzo Allah kai tsaye, to ai wannan hadisi ya saba ma ra'ayinka, ya saba ma littafinka, fama qauluka fi hadha alhadith, to me zaka faɗa game da wannan hadisi? To wannan kaga wata shubha ce, babbar shubha ce cewa ai sabani al'umma rahama ne, tunda ko sabani al'umma rahama ne ba dole ne sai ka bi abinda manzo Allah ya zo da shi ba, kai dai tunda dai an samu wani malami ya bada fatawa akan kaza, to in kaga dama ka bi shi, in kaga dama ka bi wancan, to kaga an samu tausi'a. To wannan ba karamar shubha ce ba, domin wannan yakan sa a kauce mu sunnar manzo Allah, domin mun san ai gaskiya guda ce, biwa ce wani gaskiya yake, wani ma gaskiya yake, kuma dukkanin su maganganu suna karu da juna, a gaskiya guda ce, ɗayan da yayi kuskure, to ka wajibinka ne ka nemi waye a daidai don ka bi shi, ka nemi wani ne abba daidai ba don ka masa addu'a, ka kauce ma maganar sa ka dauki ta daidai. To ma da yake zai baka amsa game da wannan shubha, musamman wannan hadisi da suka kawo na ikhtilafu ummati rahama, sabani al'umma ta wai rahama ce, zai kawo ma amsar wannan, yake cewa al-awwal, na farko dai an alhadisa la yasihu, hadisi dai bai inganta ba, cewa sabani al'umma rahama ne wannan maganar ba za ce, hadisi bai tabbata ba kanta, cewa sabani al'umma ta tausi'a ce, rahama ce, wannan duka bai inganta ba. بل هو باطل احاديث ما باتت حديث تمبر دي حديث حديث ني دبي تبت بلا اصل له بيد اصلي كما باني ني فدا غبا محمد نصري الباني دومين دداما ايدان الباني كاي وانا ما نسي تشي الباني ار ان راونا حديث كو الباني يا انغنت شي الباني باي انغنتاوا بي راونا وا الباني كان بكا ايدو دي د مغنغنو مغباتن ني سو ذات تبتر د انغنت حديث كو كما رشي انغنتين سا ني ينزو يا حديث نان بيد انغنت بي ما د اصلي ina ya samu hakan qala al-allama as-subki al-allama as-subki ko san dai daga cikin manyan malaman duniya ne da suka shahara yana cewa lam aqif lahu ala sanadin sahihin dan taba samu isnadi ingantacce ba na wannan hadisi dukkan isnadan sa ba wanda ya inganta inji wani ne inji as-subki wala ba'ifin kai ba ma ba'ifin ba ko ba'ifin ba ma magani ba wala mawdu'i kawai dai mutane suka kaga abun su suka fada ko isnadi bai da saboda bai da asili ma gaba daya inji imamu subki to kaga abin da albani ya fada ya tabbata qultu nike wa inna ma ruwiya bi lafzi aw ruwaito shi amma na lafzi ikhtilafu ashabi lakum rahama sabanin sahabbai na gare ku rahama ce wannan shine lafazin da aka ruwaito shi ma bai ingantan ba amma wancan da ake cewa ikhtilafu ummati rahama kwata kwata hadisin ko asili ma baya da amma ikhtilafu ashabi lakum rahama an ruwaito shi amma da isnadin da bai inganta ba wannan shine aka ambata kaga yana da bambanci da wancan bambanci wancan yace ikhtilafu ummati wannan kuma yace ikhtilaf ashabi idan an ce sahabbai to kaga sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da daraja da ta wuce duk wani daga cikin umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko su din kansu ma sahabban cewa sabanin su rahama ce shi ma bai inganta ba haka an sake ruwaito wani wata ruwaya mai cewa ashabi kan nujumi fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sahabbaina kamar taurari ne ashabi kan nujumi sahabbaina kamar taurari ne fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum duk wanda kun kai koyi da shi to kun shiryu to wannan ma kaga wani hadisi ne kansa to shi ma bai inganta ba wakilahuma la yasihu malaki dukkanin su sai inganta ba guda biyu nan wanda ma har an samu isnadi akan su ikhtilafu ashabi lakum rahama ashabi kan nujumi fa bi ayyihim iqtadaytum itadaytum wannan guda biyu dukkan ba wanda ya inganta al awwal wahin jiddan na farko dai mai rauni ne kwarai da gaske wal akharu mawdu'un nabiyu ashabi kan nujumi sabaina kamar taurari ne to shi ko mawdu'i ne ba ma wai da ifi ba ko wahim ba a mawdu'i ne gaba daya wa kad haqqaqtul qawla fi zalika kulluhu fi silsilati alahadith ad-da'ifa wal mawdu'a idan kana son ka samu tabbacin wa'inda suka tabbatar da wa'innan hadisan dukkan ba su inganta ba mawdu'ai ne masu illa ne masu rauni ne ka je ka dauki littafi na silsilati alahadith ad-da'ifa wal mawdu'a ka je ka dibi wa'innan hadisan musamman raqami na 58 da kuma rakami na 59 da kuma rakami na 61 a cikin silsilatul hadith da'ifa wal mawdu'a saka ka bayani inda wannan hadisi ya zama bai inganta ba dalilan da yasa hadisan suka zama mawdu'ai dalilan da yasa wannan hadisan suka zama babu tabbatacce babu ingantacce a cikin su to wannan ita ce fuska ta farko da zan maka gusan ma da wacce shubuwar da suke cewa eh lalle sabanin al'umma ay rahama ce saboda ba dole ne sai ka dora mu cewa dole sai mun tsaya bisa ga magana daya ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda an ce sabanin malamai rahama ne kaga zan zabi wanda yimin dama in aiki da shi wanda yimin dadi in aiki da shi to kaga raddin da zan ma wannan dai hadisin da suke dogara cewa sabanin al'umma ta rahama ce hadisin ne bai tabbata ba hadisin ƙarya ne na farko kenan huska ta farko kenan huska ta biyu kuma wanda zan wanke ma wannan shubuha ana alhadith ma adafi mukhalifun lilquran alkarim wannan hadisin tare da kasancewa sa mai rauni ne tare da kasancewa sa mai illa ne tare da kasancewa sa hadisi ne mawdu'i to kuma a hakan kuma ya saba ma alqurani kwata kwata ya saba ma alqurani fa inal ayat alwaridata fihi dumi ayoyin da suka zo cikin alqurani sun zo fi nahyi al ikhlaf fi din sun zo suna cewa kar a kuskura ai sabani sabani bala'i ne sabani sharri ne wal amru bil ittifaqi kuma suna bada umurni cewa ittifaqi kar ai sabani asharu min an tuzkar, kuma ayoyin da suka zo game da wannan to sun shahara, sun wuce ma a ce sai ma ambace su duka domin ba su ambatuwa sun yawa. Walakin la ba'sa min an nasuqa baba, amma ba laifi mu kawo ni wasu daga cikin su don ka gane. Ala sabilil misali, wannan kuma ana kawo mani saboda misali kawai, amma ba haka ba, ai Qur'ani gaba ɗaya yana hana sabani ne. Qala Allahu ta'ala, Allah yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum, kada ku kama jayayya, wannan yace kaza, wannan yace kaza, idan kun kai kanan to za ku tarwatsi, daga nan kuma sai zan karfin ku ya tafi ku samu kariya. To kai wannan aya ta nuna kada ai sabani kenan, kuma ya za a cewa kuma annabi ya ce sabani rahama ce. Wa qala, wata aya ma Allah na cewa wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan kullu hizbin bima ladaihim farihun, kada ku kasance kaman mushrikai, wayannan da suka rabu da addinin su, suka kasance kungiyoyi daban-daban, ko ce kungiya tana farin ciki da abin da ke tare da ita ne, kowa na ganin cewa nashi ne daidai, amma gashi an bar na annabi. To kaga kar ku zama haka, domin dukkanin kungiyoyin da ke cikin kristoci dukkan su zama abin da annabi Isa ya zo da shi, dukkan su kowa, wani malami ya ɗibi nashi yayi daban, wannan ma ya ɗiba yayi daban, wannan ma ya ɗiba yayi daban, idan ka haɗa maganganun su kwata-kwata sun saba ma annabi Isa alaihi salatu wasalam. To ku musulmai kar ku yi haka, wannan malami ya ɗiba ya ce ga nashi, wannan ma ya ɗiba ya ce ga nashi, kuma ya rinka kira zuwa ga nashi, kaga sai ku bar na manzo Allah kenan, saboda ku dunke guri ɗaya, ku bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ku bi na malaman ku, domin malaman ku suna kiran ku ne zuwa ga ra'ayin su, shi ko manzo Allah yana kiran ku ne zuwa ga addini musulunci, sai ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ku bi wa'annan malaman da za su raba ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan abu da aya ta fara kenan, to kaga aya tana cewa mi kenan, tana cewa kada ku kuskura ku yi sabani kenan, ashe hadisin da ke cewa sabani rahama je bai yiwa, domin ya karo da wannan aya. Wa qala, haka kuma Allah ke fara wata aya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka, mutane ba sa gushewa suna sabani sai wanda Allah ya warahama, kenan sabani ba rahama ne ba, do an ce wanda Allah ya wa rahama shi ba zai shigo cikin waɗanda ke sassaba wannan ba, kina a lokacin da aka samu haɗin kai aka bi tafi Allah da sunnan manzo Allah, to lokacin rahama ke tabbata, lokacin da aka yi sabani wannan ya dai ba yayi nan, wannan ya dai ba yayi nan, to nan ne ake samun matsala. To kaga kenan ba rahama ce ba sabani. Fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun, idan ya zama inda Allah ya wa rahama ba ta sabani, wa ina ma yakhtalifu alul badili, wa inda ke cikin bata kidan suke sabani, fa kaifa yuqal, ya hankali zai baka an yakuna al-ikhtilaf rahama, a ce wai sabani rahama ce, idan ya zama wa'anda suka yi sabani to su ne ke cikin bala'i, su ne ke cikin matsala, wa'anda suka samu haɗin kai suka bi Qur'ani kai tsaye suke cike rahama, to ya za a yi kuma a ce ma sabani ya zama rahama, kanan bai yiwuwa kenan. Fa sabata, wannan ya tabbata kenan, anna hadha al-hadisa la yasihu, wannan hadisi bai inganta ba, la sanadun wala matanin, sanadinsa bai inganta ba, kuma mataninsa gundarin bakinsa in ka kalla bai inganta ba, domin ya karo da ayoyin Qur'ani, ya karo da hadisi tabbatattu. Wa hina idhin, to a wannan lokaci da muka gane haka, ya tabayyanu bi wuduhin, ya kan bayyana a bayyane karara, annahu la yajuzu ittikhadhuhu shubhatan litawaqqufi an al-amal bil kitabi was sunnah, bai yiwuwa ka dauki wannan hadisin kawai ya zama ma shubha da za ta hana maka aiki da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai watsi da hadisin ka je ka dauki hadisai kai aiki da su idan sun inganta. Allazi amara bihi al-umma, wannan hadisan da wayna a'imma suka bada umurni cewa ai aiki da su, ai al-a'imma al-arba'a, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, umurni da suka bayar cewa a rike littafi Allah, a rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga bai yiwuwa ka aje maganganun su domin maganar wannan hadisin da maudu'i, hadisin da bai inganta ba. Wannan ita ce shubha ta farko wadda ya kamata mu yi magana a kanta, kuma mu yi magana a kanta. Na biyu, Muhammad Nasiru Albani yake cewa qala akharuna, wasu ku suna cewa idza kana al-ikhtilafu fi ad-dini manhiyan anhu fa madha taquluna fi al-ikhtilafi as-sahaba wal a'imma min ba'dihim, tunda kun ce lalle sabanin al'umma ba rahama ce ba, sabanin al'umma bala'i ne, kun ka gaya mana haka yanzu. To idan ka tsaye, idan muka dauki magarka, to ai muna ganin kamar ta saba ma abin da ya faru, domin ga sahabbai sun yi sabani ikhtilafu sahaba sahabbai sun yi sabani wala imma min ba'din kuma imma sun yi sabani bayan su to ya za a yi kuma kai ka ce sabani ba rahama ce ba kuma ga sahabbai sun yi ga imma sun yi wa hal samata farqun bayna ikhtilafihim wa ikhtilafi ghayrihim min almutaakhirin akwai sabani akwai bambanci ne tsakanin sabanin sahabbai da kuma sabanin wanda suka biyo bagare cikin mutaakhirin irin sabanin da ake a hali yanzu fal jawabu da'am eh amsa ta shine eh akwai bambanci ba dai ne ba hunaka farqun kabirun bainal ikhtilafaini akwai bambanci babba ba ma karami ba tsakanin wayannan sabanin guda biyu wa yadhharu zalika fi shay'aini kuma wannan kan bayyana ga ababi guda biyu al awwal na farko sababuhu dalilin sabani me yasa sabani sahabbai suka yi sabani to kaga me yasa kuku kuke sabani a yanzu kaga na ɗaya kenan na biyu asaruhu tasiri wannan sabani bayan an samu sabarin na sahabbai ya tasiri yake tsakanin su naku kuma yanzu shi ma ya tasiri yake to ya kamata ka diba ya kamata kuma mu dibe su to da wayannan fuskokin guda biyu nan ne zamu gane cewa akwai bambanci sabanin sahabbai da kuma sabanin mu dalilin sa da kuma tasirin da yayi fa amal ikhtilafu sahaba to sabanin sahabbai dai fa inna ma kana an baruratin ne larura ce ta sa aka samu wannan sabani wa ikhtilafun dabi'iyyun kuma sabani ne na dabi'a minhu fil fami a wajen fahimta sabani ne na larura sabani ne na dabi'a dabi'ar dan adam dole a samu sabani tsakanin ka da wani domin zuciyarka daban tashi daban fahimtar ka daban tashi daban wannan dabi'i ne koda kai ne aka kawo aka ce zaba idan ka ga wannan mai kyau ne to wani a wajensa shi ko bai da kyau idan mace ce aka ce ka zaba wata zaka ka mai kyau ce kai anaka a wani shi ko ba mai kyau ne ba idan maza ne wani mai kyau ne a wajenki a wajen wani shi kuma a wajen wata baya da kyau ra'ayi ne kawai to ikhtilaf na sabbai haka yake wajen ra'ayi ne ba abin nan dabi'a ce kuma ya sha bamban da irin nan yanzu istalzama ikhtilafuhum thumma zalat min ba'dihim wannan shi yasa aka samu wannan sabani a wajensu ayudafu ila zalika umurun ukhra kana fi zamanihim kuma qari da karau akwai sauran al'amuran da suka faru a zamanin su istalzama ikhtilaf wanda wajibtar da a samu wannan sabanin summa zarat min ba'dihim bayan su kuma sai ya zo wannan abun sai ya guce saboda akwai abubuwan dalilin da yasa aka samu sabani a wajen su kuma bayan wucewar su wannan abun ya guce wani lokaci zaka ga akwai sabani na siyasa idan kana son ka samu cikakken bayani akan wannan ka je ka dauki al-ihkamu fi usul al-ahkami na ibn hazm al-andalusi ko kuma hujjatullahi al-baligha na ad-dahlawi zaka samu wannan cikakken bayani da sauran dai litafai masu cikakken bayani game da lalle akwai bambanci tsakanin sabanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sabanin da muke fama da shi a hali yanzu na'am wa amma al-ikhtilaf yake wa mislu hadha al-ikhtilaf la yumkinu al-khulas minhu kulliyan irin wannan sabarin bai yiwa a kubuta da shi gaba daya a dole ne za a dan samu irin wannan sabarin amma me dalili kuma menene sababi sannan kuma menene tasirin sa to shine abun dubawa wala yalhaqu alu dhammu irin wannan sabarin ba a zargi mutane da shi alwari fil ayati sabiqa wanda yazo cikin wa'inci ayoyin ba a zargin su da irin sa ba irin ne ba ba irin ne ayoyi ke magana akan su ba wa ma fi ma'ana da kuma wasu ayoyin da suka zo da irin wannan ma'anar li adami tahaqquqi shart al mu'akhadha domin babu ne shart inna mu'akhadha wa huwa al qasd aw al israr alayhi wato shine kai niyyar sabawa ko kuma ka dogara ga hadisi ya bayyana ga hujja ta bayyana qarara amma ka doge ka ki to wannan shine zaka shigo cikin inda ake zargi amma wanda babu aya karara wanda ta nuna ra'ayinsa ba daidai ne ba ko ba hadisi karara wanda ya nuna ra'ayinsa ba daidai ne ba sai ya zama ya samu sabani tsakanin su da Qur'ani ko hadisi yake ma ra'ayinsa shine daidai karara to wannan kaga irin wannan sabanin dole a same shi kuma irin sa baya cikin wanda ake zargi sai ya inganta karara amma kuma ka ki aiki da shi don ra'ayin malamin ka, to wannan iri ne ne ake cewa to shine ke cikin bala'i. Amma sabani da babu aya a illa dai fahimta ce, wannan fahimtar malama ne, wannan fahimtar malama ne, babu aya akan wannan mas'alar, to dole a samu wannan sabani. To irin wannan ba a zargin sa, ba a zargi a wannan fahimta ko kuma a wannan sabani. Wa amal ikhtilaful qa'im fahum qad tabayyana lahu al-hujja min al-kitab wa sunnah, wasu daga cikin su zaka ga hujja ta bayyana, su da kansu sun karanta ayar ko sun karanta hadisin amma kuma sai su saba mai, to kaga wannan ba su hujja kinan, ba su da dalili. Wa anna ayyidul madhhab al-akhar, sun ga kuma hadisin ya karfa wata masaba, to daga sai su ce su ba za su yi aiki da shi ba saboda ya goyi bayan wata masaba, bai goyi bayan masabar su ba. Alladhi la yatamasabu bihi aratan, wanda ba masaba su ce ba, faida wa saboda ka tunna ne ba ta hadisin bai goyi bayan masabar sa ba, ya goyi bayan masaba wata masaba, to sai bar wannan hadisin. La li shay'in, ba don komai zai bar hadisin ba, illa li annaha khilafa khabathihi, a wai kawai dai duniya saba masabar sa, shi yasa kawai ba zai aiki da shi ba, a wannan ai ba mu aiki da shi ba, wa mu ba mu aiki da shi ba, mu a masaba ba aiki da wannan hadisin, mu a masaba ba aiki da wannan aya. To kaga wannan irin fahimtar wannan ra'ayi, to shine wanda Qur'ani ke shine wanda ya karo da littafi Allah, kuma shine abun zargi, Allah shi kare mu. Fa ka anna al-mazhaba indahu huwa al-aslu, sai ya zama kamar mazhaba take asali a wajen sa. Don haka zaka ga mafi yawan malaman mu a hali yanzu su daga cikin su zaka ga sun maida mazhabar ita ke asali. Idan hadisi ya tabbata, to za su auna wannan hadisin ne, yayi daidai da mazhaba, to za su aiki da hadisin, bai daidai ba sai su aje hadisin. To kaga yanzu wannan mazhaba take asali, mai hadisi ne ya kamata ya zama haka, zaka kafa hadisi shine jagoran ka. Idan masaba ta daidai da hadisi sai ka aiki da masabar, idan masabar ba ta aiki da hadisi ba sai ka aje masabar ka bi hadisi. To amma yanzu alal akasi ake, sai za idan hadisi yayi daidai da masaba, to lalle ne za a aiki da wannan hadisin confirm. Amma idan ya zama hadisin bai daidai da masabar ba, to hadisin shine za a ajewa sai a dauki masaba. To wannan shine babban musiba. Au huwa ad-dinu alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, koko sai ka dauka cewa ma sai ka ga kamar wannan masaba ita ce ma addinin gaba daya wanda manzo Allah ya zo da shi. Saboda shine da ka saba masaba za ka ce ka saba addini, ana iya yakin kamar gaba daya saboda ka saba masaba. To wannan shine babban musibar da muke fama da ita, Allah shi kare mu. Wal masabul akhar huwa dinul akhar mansukhun, sika ka masabar da ba wannan masabar da ake kira zuwa gare ta shine a mu aiki da shi wanda bai daidai ba, kuma wayan masabobin kamar wasu addinai ne daban-daban. Wa akharun minhum ala naqid min dalika, wasu daga cikin malamai ko kuma takalidawa, to zaka same su a sabani haka suke, wato maimakon su bar hadisi ya zama shine asali. In masaba ta aiki da shi ayi aiki da masabar, idan ba ta aiki daidai da shi ba aje, to sai suka yi akasi. Shine su ko zaka ga idan hadisi ya daidai da masaba za su yi aiki, idan bai ba za su aje. Fa innahum yarawna, suna ganin hadhihi al-mazahib wa inna masabubi alama baina min al-ikhtilafi wasin, tare da kasancewar abin da kike masabubin sabarin, ko masaba daya ma ka dauka zaka ga sabari ne, ikhtilafun tawilatun, da zaka same shi a masaba daya, ka shara'in mutaaddida, kamar shari'o'i ne daban-daban, haka zaka gane su. Kamar sarabi zalika ba'du mutaakhirihim, kamar yadda wasu da cikin mutaakhirin suka bada fatawa ko kuma suka bayyana, sun dauke su ma kamar wani wasu addinai ne daban-daban. La haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ma sha'a, ba laifi ga musulmi ya dauki duk wanda ya ga dama. In ta'wilatun ne ka dauka wanda duye ma dai, in taraddudatun ne duka dai, duk wanda ya ma dai shine zaka dauka, haka suka cewa. To kaga wannan babban kuskure ne, kamar sarra bi zalika ba'd mutaakhirin. La haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ma sha'a, wai da umma sha'a yayi aiki da abun da ya ga dama cikin maganganun malamai, ya aje wanda ya ga dama. Izil kullu shar'un, domin su a fahimta soyi ai duk shari'a ce. Wa qad yahtaju ha'ula'i wa ha'ula'i ala baqayahu ala baqa'ihim fil ikhtilaf bi dhalika al hadith al batil, kuma mafi yawan su hujja su dai shine wancan hadisi wanda bai inganta ba, ikhtilaf ummati rahama. Wa kathira ma sami'nahum, da dama ma muka ji su, yastadilluna bihi ala dhalika, suna kafa hujja. An ka ce to malawani ya ce, malawani ya ce ai ikhtilaf ummati rahama, ka ji zabi wanda ya madadi kawai, wannan kuskure ne, ba karamin kuskure ne ba. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة هر ما سنع كاو دليل ديسا وي سابان الأمة إذا ما رحمة تونا سنشي قاديسي إخدار أمة رحمة حديث كريا تونا سنشي تو أي دليل ديسا حكا ودن دي أكارا ما قد فين زوا أي كده حديث سنشي أي دليل ديسا حكا سبودا سابان الأمة أيو يلو تاواني أمفار داما باكون باكون تاما با ance wani in ya ce wani ya ce wani ya ce to sai ka diba cikin su waye fi sauki sai ka dauka kai to kaga ikhtilafu ummati ya zama rahama kenan to wai shine abin da suke wada innal ikhtilafa inma kana rahmatan li anna fi tawsitu al umma wama anna hadha ta'lil mukhalif li sarih al ayat wannan ta'lili ne suka kawo kaga ya saba ma ayoyi al mutaqaddima wanda sun gabata wa fahawa kalimatul aimati sabiqa kuma ya saba ma abun da maganganun magabata ya kumsa na cewa wajibi ne a bi littafi Allah faqad jaa an-nasu an ba'dihim bi raddihi wasu daga cikin su ma sun yi raddin wannan magana kamar Ibn al-Qasim idan yake daliban Imam Malik yana cewa samitu Malikan wallaysi yaqulani fi ikhtilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa kama qala nasu naji Imam Malik inji Ibn al-Qasim yana cewa Imam Malik yana cewa sabanin sabban manzo Allah ba rahama ne ba kamar yadda muka ji mutane na fada kaga shi ma yayi wato abin da yake cewa mutane ne ke wada ba hadisi ne ba mutane ke cewa wai sabanin sabai rahama ce yace to wannan magana da suke fara inji Imam Malik yake ba haka take ba to kaga da kai tsaye Imam Malik ya kore wannan magana yake cewa fihi tawsi'a wai cewa akwai tawsi'a bude dawa ba gaskiya ne ba laysa kadhalika inma huwa khada'un wa sawabu Imam Malik yake cewa a daidai ne daya dayan kuma kuskure ne kenan duk lokacin da kaga malamai su yi sabani to akwai wanda a daidai akwai wanda ya kuskure saboda ka babu batun cewa wai tausi'a ne wai an fudada maka an yalwata maka ka je ka dauki wanda ya ma dadi a dayan kuskure ne dayan ne daidai wajibinka ka nemi waye kuskure don ka nisance shi wajibinka ne ka nemi waye daidai don ka yi aiki da shi wannan shine abin da Imam Malik ya fada kenan kuma idan kana son ka dibi ko kuma kaga wannan magana ta Imam Malik ka je ka dauki littafin dalibinsa babban malami na matsabar malikiya Ibn Abdul Barri Jami'u Bayanil Ilmi ka je ka dauke shi ka diba zaka ga wannan bayani wa qala ashhabu ya fada kuma shi ma kansa cikin malaman matsabar malikiya ne rahimahullah yana cewa su ila malikun an tambayi Imam Malik amman akhadha bi hadisi haddathahu thiqa wanda yaji hadisi ga wani amintacce ana ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga sabban manzo Allah atarahu min zalika fi si'a shin kana ganin cewa ya samu damar yin haka tunda da yana da madogara ya samu wani amintacce ya fada mai yace sahabi wani yace kaza kawai sai dauki maganar sahabi yayi aiki da ita kai tsaye tunda da wanda ya ga mai sahabi yace kaza amintacce ne shin menene fatawarka game da wannan yayi daidai fa qala sai Imam Malik ya ce wallahi ba didi ne ba wallahi hatta yusib alhaq afiya didi ko da magana ce aka ce ma sabi manzo Allah ya ce kaza eh ta yi daidai da hadisi eh shikenan ba ta yi daidai ba a karka dauke ta ga hadisi ga magana sahabi ai dole ka aje magana sahabi ka dauki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abu da Imam Malik ya fada kiran yace mal haqqu illa wahid Imam Malik yake cewa a gaskiya ai guda ce gaskiya guda ce inji Imam Malik qawlani mukhtalifani yakunani sawaban jami'an yace yanzu ya za'i a ce magana guda biyu wanda suka sha karo da junan su kuma dukkanin su a ce wai daidai ne a ba ta yiwa mal haqq was sawab illa wahid ba abunda a gaskiya abunda a daidai in ba guda ba magana guda ce kadai ita ce a daidai ita ce kuma a gaskiyar amma a ce wai magana biyu daidai ne wanda duk yayi ma daidai ka dauka a wannan kuskure ne ba daidai ne ba wannan abunda Imam Malik ya faɗa kenan rahimahullah kuma kun ga magana ta sa magana ce mai inganci magana ce mai wadda addidi magana ce wadda ba yadda za a yi ya zama ba hakan ba wa qala al-Muzni sahibul Imam Shafi'i to ba mun kare magana Imam Malik kuma to ga Imam al-Muzni shi ma wanda ke tabbata ma cewa wai ikhtilafu ummati rama sabani al-umara rama ce ba daidai ne ba mun ji na Imam Malik ya tabbata mana ba daidai ne ba to sai kuma Imam Shafi'i dalibinsa Imam al-Muzni yake cewa wa qad ikhtalafa ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa khada'a ba'dhum ba'dha wa nadhara ba'dhum fi aqawil ba'd wa ta'aqabaha yace ai sabon manzo Allah su yi sabani, kuma wasu daga cikin sabon manzo Allah suka ce musu su yi kuskure, inda ko duk daidai ne, sai ce to a to shikenan magana ka daidai ne, tauma daidai ne, suka ce a idan wani ya kawo magana, wani ya kawo magana to sai wani ya ce wani ba daidai ne ba. Cikin sabon manzo Allah an yi haka, wa nazara ba'dhum fi aqwali ba'dhin wa ta'aqaba, wani ya kalli maganganuwa ne sai biyo su da gyara. Walau kana qauluhum kulluhu sawaban, da ko a ce duk maganganun sa bai daidai ne, indan awjin su lamma fa'alu zalika da ba su yaka ba. Wa ghadiba Umar ibn al-Khattab min ikhtilafi Ubay ibn Ka'b wa ibn Mas'ud fi as-salati fi ath-thawb al-wahid, gama Umar ibn al-Khattab khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi hushi kore da gaske lokacin da ya samu cewa Ubay ibn Ka'b sabi manzo Allah da Abdullahi dan Mas'ud sabi manzo Allah sun samu sabani a wajen sallah da tufa daya. Wannan na cewa ya halatta yi sallah da tufa daya, wannan na cewa baya halatta. Idza qala Ubay inna salata fi thawbil wahid hasanun jamil, domin Ubay ibn Ka'b yana cewa sallah da tufa daya abu ne mai kyau ya halatta. Wa qala ibn Mas'ud, shi ko Abdullahi dan Mas'ud yace a inna ma kana zalika wa thiyabu qalila, cewa ya halatta yi sallah da tufa daya lokacin da babu tufafi ne, amma yanzu da Allah ya fure mana tufafi, mutum ɗaya zaka ga yana da set 10, set 20, set 50 ma, yanzu bai halatta kace kai sallar tuwa daya, wato a ce da riga ɗaya jallabiya ko da zani ɗaya. Abdullahi dan Mas'ud fahimta sa kenan. Shi kuma Ubay ibn Ka'b shi ko yana gani a daidai ne ko yanzu. Fa kharaja Umar mughdiban, Umar ya fito yana hasala. Fa qala ikhtilafa rajulani min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu sahabbai guda biyu sun yi sabani, wannan ya ce ya halatta, wannan ya ce bai halatta ba, kuma dukkanin sabban manzo Allah, kuma ma bayan ma sabban manzo Allah manya mimman yunzar ilayhi wa yu'khadhu anhum, cikin inda ana saurarin maganar su kuma ana karba maganar su. Wa qad sadaqa Ubay, yake Ubay ya gaskiya, lalle ne ana sallah da tufa guda ko yanzu, ko da tufafin sun samu yanzu ya halatta, tunda inda bai halatta ba, ai da manzo Allah ya gaya mana bai halatta. Amma tunda muka ga manzo Allah ya halatta muna ana yi, kuma ai manzo Allah, Allah ya sanar da shi nan gaba Allah zai bude duniya a samu tuwahi da yawa, me yasa bai gaya mana cewa to yanzu ya halatta mu yi sallah da tuwa daya amma a nan gaba ba halatta, bai gaya mana ka ba, saboda kai ya halatta Ubay shine daidai. Abdullahi ibn Mas'ud shi yake kuskure. Walam ya'ala ibn Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud bai daidai ba, bai dauke wato amsar da daidai ba. Kaga kenan yanzu nan Umar ya ce mi, ya ce Ubay yayi daidai, Abdullahi dan Mas'ud yayi daidai ba, ashe sabon manzo Allah suna iya sabani, in suka yi sabani guda daidai guda ba daidai ba. Wannan fahimta ce ta dukkan sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abunda ya ambata kenan. Walakin la asma'u ahadan yakhtalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kaza wa kaza, amma daga nan sai Imam Umar ibn Khattab yake cewa to daga yau na yanke wannan jayya, kar in saka ji wani daga cikin sabon manzo Allah suna jayya, wani ce kaza wani, kar in saka ji haka, ashe a wajen sa sabani ba rama ce ba, har yace in ma mutun ya kuskure aka kawo min sabani, wani ya ce kaza wani, wallahi zan mai kaza, zan mai kaza, in ji Umar. To kaga wannan duka yana nuna mana su magabata ba su yi da sabani ba, cewa sabani al'umma rama ce ba su yi da wannan ba, sannan sun yi da cewa lalle idan aka samu sabani ɗaya ne a gaskiyan ɗayan ba daidai ne ba, kuma wajibin ka ne ka nemi waye gaskiyan don kai aiki da shi, waye ba gaskiyan ba sai ka aje shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a darasin mu na gaba, da yarda Allah za mu zo mu ɗora kan wa'innan maganganun da yake muqaddimar tashi har yanzu bata kare ba, amma ta kusan karewa insha Allah za mu shiga littafi ka cokan idan muka kare wannan muqaddima. Abuna makaranta didi Allah shi bada lada, kuskuri kuma Allah shi yayi muna. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.